Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga Al-Hikaya daidaita kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Yan awarin Biafra sun kashe sajin na 'yan sanda Steven Daniel a Port Harcourt da awon gaba da bindiga kirar AK-47 da albarusai 60. Wannan na zuwa ne bayan matasan Biafra sun jefi kwambar motar sojoji a Abia. Babban alkalin birnin tarayya Ahuja Usman Bello ya nuna damuwa ga nunawa zabiya wariya.
Ga misali da muka gani, wannan an ɗauke shi har ya yi training na 'yan sanda kuma ya yi rawar gani a wajen training, amma a ƙarshe an hana shi takardar ɗaukan aiki. Kaga wannan ba daidai ba ne. To muna fata da wannan kira da aka yi, mutane za su faɗaku akan dangantakar
Ibrahim Maguna ESCC ya ce gwamnatin Buhari ce damar karshe ta yaki da almundahana.
Ai sai sa muke yake kada ganin ina muna bin gindi muna ba da labarai na in ba ai yanzu ba za a gyara nan ba ya samu lafiya kuma sun ji kunya in ba yanzu an yi nan ba to kaman ta kai kuma za mu yi nasara.
Yayin da shugaban Ghana Akufo Addo ya gana da shugaban Buhari a Abuja a Makka kuma tsintuwa a harami ta jawo alhajin Sokoto Magana inda jami'ai suka yi awon gaba da shi.
Haka dai, yanzu kuma bari mu garzaya zauranmu na jawabai daga dattawa. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Profesa Thomas Adeyanju daga Kaduna da kuma Profesa Usman Bugaje daga Katsina. Ga Profesa Thomas Adeyanju.
Assalamu alaikum jama'a, ina muku wannan magana ne daga Kaduna. Na farko dai manyanmu Allah ne fa ya zaɓe su, madaukakin sarki shi ya san waɗanda suka dace a zaɓa. An zaɓe su a wannan mukami domin su taimaki jama'a, su lura fa cewa an danƙa musu ne domin su gyara mana wannan babban ƙasa. Kada a ɗauka cewa za a yi yadda aka so, a'a, za a yi yadda Allah Ubangiji ya nufa, kuma a samu halin biyan buƙatar mutane. Kuma fa a wani lokacin da kowannenmu zai ba da wato lissafin abubuwan da ya yi. Mu tuna cewa wannan ƙasa tamu ba za ta samu bunƙasa ko ci gaba ba, sai dai mun haɗa kai, mun taimaka wa inda muka zaɓa, mun bi dai yadda doka ta yi domin mu samu zaman lafiya, musamman domin ba zaman lafiya ba ci gaba. Ba wani kabilanci ko wanda daga wannan state nake. Koko daga wannan addini nake sai mun haɗa kai kanan mu ci gaba. Waɗanda suka so su ɓata mana wannan ƙasa ta wani sashen wannan ƙasa tamu, su ma kansu Allah ya sa su daina halin ta'adda. Muna son ita gwamnati kuma zan dawo kanta. Akwai matsaloli da suke ci mana tuwa ƙwarya a wannan ƙasa. Na ambaci zaman lafiya. Za su samu kila da yadda Allah da taimako. Mu shawo kan waɗanda suke ta'addanci a Najeriya. Don Allah a samu gwamnati ta yi iyakacin ƙoƙari ta samu dai ta kawo zaman lafiya. Ba za mu samu cin gaba ba. In dai waɗannan na ci mana tuwa ƙwarya da tashin hankali, mutane ba za su samu su zauna sosai ba, su koma gonakinsu da abubuwan da suke yi. Za mu so kuma mu roƙi gwamnati, akwai waɗansu fannoni da suke damunmu, musamman ga muƙasa mai mai, amma duk da haka sai kaga ana cewa wai mu sai ya fito daga wata ƙasa daban. Abin daban kunya, gwamnati ta taimaka ta shawo kan wannan matsala ta fetro. Na uku ko na huɗu da zan ce, akwai matasa da yawa da ba su da aiki. Sun gama university nasu, jami'a ta su, amma ga su nan ba aiki. Gwamnati ta yi ƙoƙari ta samar ma samari matasa aiki, domin in babu wannan fa ba za a samu zaman lafiya ba. Na huɗu ko na biyar, sai ka ga malaman makaranta musamman ma waɗanda suke koyarwa primary, an yi wata da watanni ba a biya su albashi ba. Ko kuwa in an biya su ma albashin ba wani abin a zo a gani ba ne, ɗan tsugur ne, sai ka ga wa'yance an biya mutum rabin albashi. Kuma ba a biya shi ba wata da watanni. To idan muna son cin gaba fa, ilimi yana cikin na farko da za a tanada. Bangan mu dan Allah da Annabi a taimaka mana, a yi mana gwamnati da tsoron Allah, sai mu bi bayan su da addu'a da kuma dai bin doka yadda ya kamata. To gaggadin nawa kenan, ka huta lafiya.
Shi ma Profesa Usman Bugaje ya ce sai da zaman lafiya Najeriya za ta ci gaba.
To bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah jama'a a Nigeria ina ƙara jawo hankalin mu kamar yanda manya da malamai da fasoci suke ta kawo dauki akan wannan babban al'amari cewa mu fahimci wannan zaman tare dukkan addinan nan da muke bi sun koya mana yanda zamu yi shi kuma dukkan addinan nan sun sa mana kauna ta juna tsakankanin mu saboda haka ya kamata mu san cewa ba wani abin da zamu samu na duniya ne ko na lahira ne game da kiyayya ko da cin zalun ko da cin zarafin wani duk wanda ka gani in dai mutum ne to Allah ya halicce shi kuma Allah yana son shi saboda haka kuma ka'idoji ga sunan ba sai an bayanin su ba wanda suke nuna yanda za a zauna tare saboda haka jawo hankalinmu da muke son na yi a nan wurin shine da Allah mai ruka ka'idojin nan da aka faɗa domin mu samu zaman taren da zai amfani juna ba tare da wannan zaman lafiyan ba tattalin arziki ba zai haɓaka ba zaman kai ko addinin kake son kai ma ba zai yiwu ba saboda haka babu hikima a ce sai ka kawo abin da zai kawo rikici a cikin zaman tare mai yiwuwa ne wasu su suna da ƙarancin fahimta waɗanda suke da ilimi ya kamata su fito gaba-gaba su ƙara bayani na yanda abubuwan nan suke daga ɓangarorin nan guda biyu kuma ina ƙara jawo hankalinmu cewa duniya baki ɗayanta ta sa mana ido mu ba kamar mu Najeriya da fatan cewa za mu fahimci abubuwan da ke gabanmu kuma mu tsaya mu ga cewa mun haɗa kawunanmu mun haɓakar da tattalin arzikin ƙasarmu mun ƙara natsuwa da samun zamantakewa mai kyau tsakankaninmu yadda za mu zama misali abin kwaikwayo ga wasu ku tuna Najeriya ita ce babban ƙasa a cikin Afirka a wajen adadi a wajen tattalin arziki a wajen abubuwa da yawa saboda haka sauran ƙasashen Afirka suna kallon mu su ga ya za mu iya sarrafa wannan zamantakewa da ke tsakaninmu idan mu muka kasa to za mu harbi sauran su ma za su kasa in mu muka yi abin kirki to za mu taimaki sauran domin za su kalle su ga Najeriya ta abin kirki to bari ko kuma su zo ma su koyi ya ake yi saboda haka muna fatan Allah ya mana jagora a cikin wannan al'amari kuma shugabanninmu su ɗauki girman da ya kamata su ɗauka su shiga gaba su tabbatar da cewa ba a tada hankali ba an samu zamantakewa mai kyau tsakanin mu Allah ya saka da alheri assalamu alaikum
to jama'a da jawabai daga dattawan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.